بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya rufe fuskokinmu a wannan rana ta Laraba a yau muna 21 ga watan Jumadal Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 12 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na uku a cikin karatun mu na littafin al-adabul mufrad na al-imamu abu abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka a nan Masjid Miftahil Khairati masallacin Juma'a dake nan unguwar Ibrahim Bako a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya idan ban manta ba mun yi karatu zuwa wato mun karanta zuwa babi na uku babi na hudu wanda yake zuwa ƙarshen hadisi na 7 kuma mun fara bayani akan su lokaci ya kure mana muka ce insha Allah ta'ala zamu ƙara sa abin da ya rage mana na bayani akan abin da ya shafi biyayya ga iyaye tare da cewa hadisan biyayya ga iyayen ba su ƙare ba amma dai babu nufi idan mun yi bayani a yanzu dangane da abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da biyayya da iyaye wancan satin mun ji falaloli iri-iri nau'i-nau'i wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar ga dukkanin mutumin da ya zama mai biyayya ga mahaifansa yau insha Allah ta'ala za mu karanta wasu daga cikin hukunce-hukunce ko da ba duka ba da suke da alaka da biyayya ga iyaye abu na farko shine yaya ake biyayya ma iyaye yaya ake kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye da biyayya gare su yana kunshe da abubuwa da yawa abu na farko shine ihsanul qawli addalu ala rifqi wal mahabbati wa tajannubu ghalizil qawli wa raf'is saut lokacin da mutum zai magana da iyayensa ya zabi magana mai kyau tatacciyar magana magana da za ta nuna cewa yana son wannan iyayen nashi yana kaunar su yana kuma jin su a jikinsa sannan ya nisanci dukkanin wata magana mai kaushi dukkanin wata magana mara dadi dukkanin wata maganan da za ta nuna yana wulakanta iyayensa ko yana tozarta su yayi kokari ya nisanci wayannan maganganu abu na biyu shine ta'atuhu ma fi ghairi ma'siyatillah فيما فيه منفعة لهما بالفعل أو الترك ولا ضرر فيه على الولد شيني
yi musu biyayya akan duk abin da suka yi umarni da shi, suka ce a yi ko suka ce a bari, matukar babu sabon Allah a ciki, sannan kuma babu cutarwa ga shi dan. Dole a kula da wannan abubuwa guda biyu. Ana sa mutum yayi biyayya ne akan abin da zai iya yi ba tare da ya cutu ba, koda zai sha wahala in yayi din. Muna fahimta ku? Koda zai wahala in yayi, amma dai akibar abun ba zai dawo masa da wata cuta ba, to wajibi ne yayi biyayya anan. Amma in ya zamana abinda iyaye suka umarce shi da shi, ko dai sabon Allah ne, ko kuma karshe in yayi abun akwai cutarwa, ko kuma akwai danne haƙƙin wani a ciki, to wajibi ne akan shi ya kauce ma wannan umarnin nasu tare da kyautata musu lafazi da kyautata musu mu'amala. Misali, mutum ne yana son zai yi aure, ko namiji ko mace, sai ce ga wacce nake so na aure ta nan. Sai iyayensa suka ce a'a, mu ba ma son ka auri wacce, ga wacce muke so ka aura nan. Yanzu sai duba ya ga wannan da iyaye suke so su aura, watakila haɗin gida ne suke so su yi, haɗin zumunci ne suke so su yi, amma ɗabi'unta da halayenta ba su yi daidai da matan da musulunci ya yarda ya aura ba. In ya aure ta, akwai cutarwa akan addininsa da kuma ƴaƴansa da za su zo sanadiyarta. To kaga wannan akwai cutarwa a ciki, to wannan babu biyayya a cikinsa. Amma abinda ba biyayya, ba cutarwa a ciki, na'am, koda ba su ne suka ce ya aure ta ba, ta cancanci ya aure ta saboda ɗabi'unta da halayenta da tarbiyyanta, to kaga wannan wajibi ne akan shi ya sauka daga nashi fahimtar ya bi fahimtar iyaye. Amma in ya zamana akwai cutarwa a ciki, misali za a yi aure ne wadda ƙauna da soyayya da tausayi da ke ciki, shi zai taimaka masa wajen sauke nauyinta da Allah ya ɗaura masa. To in ya auri wacce baya so, wannan ƙauna da tausayin ba za a same shi ba, ƙarshe zai kai shi zuwa ga cutar da ita. Kaga cutar da matarsa kuma saɓa ma Allah, to wannan wajibi ne wato su iyayen su sauka daga tasu fahimta, wannan dole ne. Wallahu almusta'an. Sannan abu na gaba shine munadatuhuma bi ahabbil alfazi ilayhima wa laysa bismayhima. Lokacin da mutum zai magana da iyayensa, to ya kira su da mafi soyuwan sunaye a wajensu, ba wai ya kama mujalladin gayan sunayensu ba, bal ya kulu sai ce ya abi, ko ya abati, ko ya abatahu, ya ummahu, ya ummi. Kaga duka wannan yana nufin ya babana, ko mahaifiyata, ko abba, ko umma, ko ummi, ko wani suna wadda yake iyayen suna jin daɗi in an kira su da wannan sunan, to wajibi ne a kan shi ya zaɓi wannan sunan, amma ba ya kama sunansu gatsau ya dinga kiransu da gayan sunansu ba. Wannan kuskure ne, wannan kuskure ne. Akwai gidajen da zaka ga wato ɗabi'an gidan shine musamman ma mahaifiya, za ka ga wasu gidajen ɗabi'arsu ita ce ‘ya’yan gidan suna kiran mahaifiyarsu ne da asalin sunanta, wadda wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, babu girmamawa a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, duk wanda bai tausayin na ƙasa baya girmama na sama, to wannan bai tare da mu. Saboda haka wannan wajibi ne mu kiyaye. Sannan abu na gaba shine al-infaqu alaihima wa talbiyatu mutatallabatihima wa kulli ma yahtajani ilaihi, ciyar da su da amsa buƙatarsu da dukkanin abin da suke buƙata, idan har mutum yana da dama da ikon da zai yi musu, wannan wajibi, wannan dole ne. Abu na gaba shine ta'alimuhuma ma yahtajani ilaihi min umuri dinihima wa dunyahuma. Idan ɗa ya je ya yi karatu, iyayensa ba su da ilimi, to wajibi ne a kan shi ya koyar da su, su san addini ta hanyarsa, wannan dole ne, wannan wajibi ne. Saboda haka kana uba baka iya karatu ba danka ka biya masa kudi ya je ya saukan qur'ani ya iya umdatul ahkam ya iya hadisai to wajibi ne akan ka ka dauko littafi ka zauna a gaban shi ya koya maka wannan dole ne dole ne in ba za ka zauna gaban shi ya koya maka ba to ka fito waje ka je kai karatu amma ka zauna babu karatu bayan ga karatu a cikin gidanka ga mai karatu a cikin gidanka danka ko yarka to wannan uzurin ka ya yanke har a gaban Allah wannan din da ka je ka biya mishi kudi ya je ya haddan qur'ani ya dawo to ka bude qur'ani ka zauna ya koya maka babu wata na kasa a ciki ba komai a ciki hasali ma ai abun alfahari ne ga wanda yake hankaltan abubuwa a ce wannan suran dana ne da na haifa shi ya koya mun kaga yabanya ta yi kyau kenan ai yabanya ta yi kyau kenan ai Allah ya sa mu dace sannan akwai idkhalus sururi alaihima sanya su farin ciki ka sanya iyayenka farin ciki kai musu duk abin da zai sa su ji dadi sannan abu na gaba shine isti'zanuhuma fi safar ina daga cikin kyautata ma iyaye shine duk sanda zaka yi tafiya to ka nemi izinin su in kai tafiya ba izinin iyaye to akwai damuwa akwai matsala bari mu ba mu wani misali akwai wata tafiya da muka taba yi zuwa wani gari muka je wa'azi tun daga shiga garin muka fara gamuwa da ibtila'i na farko dai garin gari ne wanda wato suke da sa ido da kula sosai a babin tsaro saboda yana daga cikin garuruwan da matsalan boko haram ta yawa a ciki tun a wancan lokacin sai da muka sauka su masu zuwa ma su dauke mu ba ma su gari ma gaba daya sai ma fita san bar garin ma gaba daya sai saukar mu a wajen mun zauna a tasha kowa in yazo sai zira mana ido yana kallon mu bala ashe security alert har ya yada gari ga wasu baki nan sun zo sun tsaya a tasha daga can sai can ba a san daga inda suke ba wallahi saura kadan adam ke ma matsayin boko haram sauran iris muka sha wahala mu da muka tafi wa'azi muka ci kwakwa karshe da kyar wallahi muka samu wani masallaci aka ba mu samu masallacin muka kwana da kyar washe gari muka kama hanya muka dawo wallahi sai da muka dawo muka gane cikin wanda muka tafi da su din akwai wanda ya bi mu mahaifiyarsa bata sani ba kuma gari da nisa sosai to mahaifiyarsa ma bata ma san yayi tafiya ba sanda muka dawo gari kowa ya kama hanyar gida zuwa wajen mahaifiyarsa shi ko sai hawo mashin ya tafi damuwansa ba ruwansa ma da wajen mahaifiyar ta shi eh kaga daga nan muka gane ashe matsalan ga inda ta faru nan saboda haka duk inda zaka yi to yana da kyau ka nemi izinin iyaye zaka yi tafiya ya zamana akwai izini na iyaye kafin kai tafiya wannan abu ne mai kyau kuma yana daga cikin kyautatawa da zaka yi ma iyayenka Allah ya sa mu dace sannan abu na gaba shine akan abin da ya shafi wato a ina da ina ne ya zama dole ko ya zama wajibi mutum ya nemi izinin iyayensa akan abubuwa ma'ana shine wato mas'aloli kenan da suke da alaka da biyayya ma iyaye mas'ala ta farko ita ce al-masail al-muta'allaqatu bil isti'zan mas'alolin da suke da alaka da neman izini abu na farko shine ana neman izinin iyaye ne idan zaka yi abu wanda abun yake mustahabbi ne a kanka ba dole ne sai kai ba amma abun da yake wajibi ne da Allah ya daura maka wanda Allah ya fallanta maka to iyayenka ba su da izinin sai ba su da haƙƙin sai ka nemi izinin su akai kamar misali idan zaka yi sallah ba buƙatar sai ka ce babanka ina neman izini zan je ne sallar azhar wannan dole ne a kanka muna fahimta ku wannan dole ne kamar azumi ba buƙatar neman izini na iyaye in da kai azumi kamar abin da ya shafi ka samu kuɗin da zaka je aikin hajji sai iyayenka suka ce ba mu yadda da tafiya aikin hajjin ka ba to in kai musu biyayya ka zauna da kai da su duka kun saba ma Allah nan wajibi ne akai ba bukatun sai ka nemi izinin su kamar misali abin da ya shafi fidda kudi na zakka zaka fitar da zakka ba bukatun sai ka nemi izinin iyaye dan wannan wajibi ne umalli ne daga wajen Allah kamar zuwa sallan jami'i kamar abin da ya shafi taimakon dan uwanka misali kuna da dan uwa da kuke uba daya da shi kana son ka kyautata masa ka bashi kudi ko ka bashi abinci ko ka bashi kaza kuma yana cikin bukata to wannan dole ne a kanka in kana da dama ka biya masa wannan bukatar ba bukatun sai ka nemi izinin mahaifiyarka ba bukata ba bukatun sai ta baka izini eh din kaga a wannan babu da yawan iyaye musamman iyaye mata suke wargaza zumunci da kyautatawa dake tsakanin ƴaƴansu tun suna rayi kafin su mutu so in sun mutu sun basu sai zama ƴaƴan ba taimakon juna tsakanin su babu taimakon juna tsakani saboda idan dan nan ɗakin zai dauki rigarsa ya ba mu wani kanin sa a can ɗakin sai a ce kai ga kanin ka da kuka fito ciki dai ka je ka ba bari saboda kai yanzu na so ta nuna masa cewa dan uwansa shine kadai wanda suke uwa daya uba daya dan uwansa da suke uba daya bare ne shi daga kare ya bashi rigan sawansa kare ya bashi abinci kare ya bashi kudi kare ya mishi kaza kare ya yi kaza daga karshe in tafiya tayi tafiya to sai ga hatta wannan ma da suke uwa daya uba daya shi ma liability ne akan sa sai ya yadda shi sai wurgar da shi saboda haka sai iyaye su mutu su bar iyaye babu taimakekiyar ya tsakani babu kyautata ba juna tsakanin su Allah ya sa mu dace to saboda haka duk abinda zaka yi wanda yake wajibi ne a kanka to dole ne ba dole bane sai ka nemi izinin iyaye akai hasali ma ba wanda ya sa ka neman izinin iyaye akai eh din neman izinin su ma a wannan babin yana iya kaiwa haddi na haram domin me yiwa so kake yi kana tunanin ko da su hana ka to in sun hana ka za ka yi kenan ga wajibcin Allah ga kuma hanin iyaye to ne dai zaka dauka a ciki kaga abinda Allah ya saukar na wajibi shi zaka dauka a ciki ko da kuwa ba sa su ko da ba sa su saboda ka abinda Allah ya ce a yi to ba bukatun neman izinin kowa ba bukatun a nemi izinin kowa saboda haka wannan wajibi ne sannan malamai suna cewa abubuwan da suke halal ne naka wanda yake babu cutarwa a ciki Allah ya halatta maka shi to ba dole bane ka nemi izinin iyaye akai amma in kai hakan ka kyauta in kai hakan ka kyauta kamar misali zaka sayi gida ba dole bane sai ka zo ka nemi izinin iyayen ka cewa ku bani izini zan sayi gida ba wajibi bane amma in kai hakan ka kyauta eh na hada kudi na yanzu miliyan 20 ina so in sayi gida an nuna mun gida a unguwa kaza da kaza da kaza da kaza wanne kuke ganin yafi mu kaga wannan ka kyauta amma in ka sayi gida ba da izinin su ba ba kai haram ba saboda Allah ya halatta maka Allah ya halatta maka kamar misali mutum namiji matashi yayi aure ba da izinin iyayensa ba halal ne gare shi halal ne dan shi dama namiji a asalin din zai aure to duk wanda zai je karbo masa aure ai sunan shi wakili ma'ana wakilci yayi duk wanda aka ce kuma ka wakilce shi bi ma'ana zai iya zuwa da kansa saboda haka ya halatta ga namiji je karbo auren sa da kansa ya halatta halal ne a gare shi ita mace ita ce ba a aurenta sai da izinin iyayenta shine fankihunna bi izni ahlihinna ita mace ba ta yin aure sai da izinin iyayenta ko waliyanta amma namiji babu laifi a kan shi amma saboda cikan al'addini da kuma cika da kamala irin ta al'adar musulmai na'am ba haram bane amma ya zama abu ne mai nauyi a ce mutum ya tsaya ce na zo karban aure na ai abu ne mai nauyi abu ne mai nauyi ba haushe kuma yakan ce wai akan bar halal ko don me ko don kunya abu ne mai nauyi zai zama bambara kwai zai zama yayi wani iri to musulunci kuma yana amfani da urfin mutane matukar wannan urfin bai kauce ma shari'a ba hasali ma wannan al'adan tana ƙara ƙarfafan wata kyakkyawan ɗabi'a ta shari'a ita ce ɗabi'ar kunya ɗabi'ar kunya kaga wannan tana ƙara ma ɗabi'ar kunya ƙarfi tana ƙara ma ɗabi'ar kunya ƙarfi to saboda haka abin da yake Allah ya halatta maka to ba dole ne sai ka nemi izinin iyaye akai ba amma in ka nemi izinin su akai din to ka kyauta ka kyauta idan sun hana ka yin wani abin da Allah ya halatta maka shi Allah ya halatta maka kuma in ka yi shi ba cutarwa a addininka ba cutarwa a gangan jikinka ko lafiyarka ba cutarwa a duniyarka ta wannan biyayya akai wannan ba dole bane kamar misali zaka ga mutane mutum ne zai kalli ɗansa sai ce da shi wannan matar taka ko bayan raina an ka rabu da ita ban yafe maka ba ko bayan raina in ka sake ta Allah ya isa wannan Allah ya isan shin da wannan Allah ya isan shin da kura duk matsayin su daya saboda Allah shine ya halatta ga wanda zama tsakanin shi da matarsa ba za ta yiwu ba ya rabu da ita Allah ne ya halatta Allah ne ya halatta to yaushe kai kuma zaka ce abinda Allah ya halatta in an yi Allah ya isa to ina Allah ya san za ta yi aiki ban san ko muna fahimta ba saboda haka wannan wuce iyaka limit din da Allah ya tsayi da uba ne ya zaunar da ɗansa ya ce wannan mata in ka rabu da ita Allah ya isa wannan ba daidai bane kuskure ne domin Allah cewa yayi saki ya danka shi ne da saki da kome yana hannun miji ba uban miji ko uwar miji ba a'a yana hannun shi miji yana hannun shi miji ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya ce idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna idan kun aure mata mu'minai sai kuka sake su ba aka sakar muku su ba kuka sake su saboda haka sakin na hannun shi mijinta ne ba yana hannun iyayensa ba yana hannun iyayen shi ba saboda haka kuskure ne a ga mata tana gasa maɗa aya a hannu tana gana mishi azaba tana wahalar da shi amma ce yana kan wasiyan babansa ne ya ce in ka rabu da ita Allah ya isa wannan kuskure ne to kaga kenan idan iyaye sun tsallake haddin da Allah ya daura musu to wannan ba yadda za a yi ka ce za ka yi biyayya a kai ko kuma ma sun umarce ka ma ko sun hana ka akan abin da yake Allah ya wajabta maka misali Allah ne ya wajabta maka ka je makaranta ka yi ilimi ka yi karatu kana zuwa haddan Qur'ani kana zuwa koyon ilimin addini sai babanka ya ce daga yau kar ka sake zuwa makarantar nan to baba za ka koya mun ne a'a baran koya maka ba amma kar ka sake zuwa wannan haram ne ka yi biyayya a nan don zuwa ka san ilimin addininka wajibi ne wanda Allah ya daura maka to ga wajibin uba ga wajibin Allah kaga nan uba ya yi kasa automatic na Allah shine a sama don Allah shine al'a'la Allah ya sa muna fahimta to malamai suna cewa inda ya wajaba gada ya nemi izinin iyayensa akan abubuwa shine a idza arada an yuqdima ala amrin makhufin wa huwa mazinnatu dararin wa halakin idan da zai yi wani abinda wannan abin yana da hadari kuma mai yiwuwa ma an saba galibi duk wanda ya afka ma wannan abun mutuwa yake ko ya halaka to nan dole ne neman izinin iyaye kamar misali al-khuruj lil jihad an ce hayya ala al-jihad za a fita jihadi fala yajuzu duna isti'zanihima to wannan bai yiwuwa ka fita ka ce ka tafi jihadi ba tare da izinin iyayenka ba muna fahimta ku wannan dole ka nemi izini dole ka nemi izinin iyayenka li'annahu mazinnatul halak saboda wannan wajen ai duk wanda yaje jihadi dama yaje ne da niyyar ju hal tarabbasu bina illa ila al-husnayn yaje ne da niyyar ya samu abubuwa masu kyau guda biyu ko dai ya samu shahada ya zalce can ko kuma ya dawo daga nima ko ya dawo daga nima kuma yanzu wanda ya tafi yaki tsakani da Allah percentage wato probability na yaje ya dawo da probability na in ya tafi yaki fike na wane fi karfi aina jin hankali zai fi karkata zuwa ga cewa in ya tafi ya tafi kenan sama da cewa in ya tafi zai yi mai sama da cewa in ya tafi zai dawo to wannan wajibi ne nema izinin iyaye kamar misali tafiya dudda duk wanda zai tafiya yana samun ransa Allah zai kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya amma kuma waje ne da an sani dubbanni sun hau wannan hanyar kuma sun halaka to wajibi ne akan ka dole ne akan ka in zaka yi tafiya iyayenka suna rayi dole ka nemi izinin su wannan wajibi ne malamai suna cewa akwai tafiyan da yake ba wajibi bane shine kamar yadda Imam al-Kasani yake cewa kullu safarin la yu'manu fihi al-halaku wa yashtaddu fihi al-khataru la yahillu lil-waladi an yakhruja ilayhi bighayri idhni walidayhi duk tafiyan da za a yi wanda babu aminci a ciki kuma ana tsananin tsoro tafiyar akwai hadari a ciki to wajibi ne ga da baya halatta gare shi ya tafi ba da izinin iyayensa ba li'annahuma yushfiqani ala waladihima fayatadarrarani bidhalika domin iyaye suna kaunan ƴaƴan su suna tausayin dan su to in ya tafi ba da izinin su ba zai cutar da su za su cutu za su ji babu dadi to wajibi ne akan shi nema a izinin iyaye malamai suna cewa yin tafiya ba da izinin iyaye ba yana da sharuɗa guda biyu abu na farko shine an yakuna ma'amunan ya zama tafiyan amintacciyar tafiya ce yana cikin aminci inda zai je ya sani hanya ga dariya garau ba wata matsala zai tafi daga nan zuwa Gombe ya san hanya ga dariya garau ba wata matsala ba tunanin ɗan fashi babu wane ne a hanya ba a saba ba ma'amunan akwai aminci na biyu shine Allah ya kuna liwalidayhi hajatun ilayhi bihaythu yusibuhuma ad-dararu bisafarihi kar ya zamana iyayensa din suna da bukata zuwa gare shi daidai lokacin da zai yi tafiya saboda mai yiwa in ya tafi kuma to bukatar su ba za ta biya ba da haka za su cutu saboda haka to wajibi ne akan shi ya nemi izinin su in zai yi tafiya in sun bashi izini khalas ya tafi in sun ce a tafiyar nan ayi hakuri da ita saboda muna so za ka yi mana kaza da kaza kaza da kaza to dole ne ya hakuri da tafiya wannan wajibi ne to shi kuma jihadi me yasa aka ce sai an nemi izinin iyaye kafin aje jihadi bayan shi ma kuma jiharin ai farilla ce amma farillan wace iri fardu kifaya ce farilla aka ce fardu kifaya shine abinda dole ne amma in wasu sun yi to sun dauke ma wasu in wasu suka yi to sun dauke ma sauran shine fardu kifaya to shi jihadi fardu kifaya ce shi yasa ma Allah da kansa a Al-Qur'ani yake cewa wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa baya halatta bai dace ba din an ce hayya alal jihad kowa kawai ya fito duka gari duka musulma a tafi an tafi jihadi wannan ba daidai bane Allah ya ce falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fi dini wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun abinda ake so shine aka su biyu wasu tafi jihadi wasu je makaranta su yi karatu saboda idan waɗancan sun je sun dawo su samu masu koyar da su to idan aka kashe kowa a wajen jihadi kowa ya tafi ya samu shahada to ƴan baya ɗin su zuwa zai koya musu addini hadi koya musu addini to kaga ita jihadi a shefar da kifaya ce saboda haka abin da yake duba dole ba dole ne akan ka kai in fasin ba to in wasu sun yi sun dauke maka misali akwai fallin da take fardu aini shine wanda muka ji a baya ba a neman izinin iyaye akai kabar an ce hayya ala sala kaga sallata bata dauke maka taka ba taka bata dauke ma wancan ba ta wancan bata dauke ma wancan ba dole ne kowa ya fito yayi sallah amma kamar misali kamar a sallar idi yanzu misali menene matsayinta farilla ce amma wace irin farilla magana mafi inganci ita ce fardu kifaya ce, sallan idi fardu kifaya ce. Mana idan aka ce yau idi, sai duka gari aka ki fitowa a yi sallan idi ba tare da lalura ba, to a garin kowa ya yi zunubi, kowa ya saba ma Allah. Amma sai wasu suka fito suka yi sallan idi, sai wasu ba su zo sun yi ba, to waɗanda suka yi ɗin sun ɗauke ma waɗanda ba su yi ba. Allah ya sa ya fito mana fili. Kaga wannan shine fardu kifaya. To duk abin da aka ce fardu kifaya ce, to biyayyanka ga iyayenka kuma fardu ainin ne, dole ne. Dun ku goma ne a wajen iyayenku, to biyayyan kowa farilla ce mustaqilla bi nafsiha, dole ne kowa yayi biyayya. Yin wani baya dauke ma wani, dun wanka yayi bi iyaye bai dauke maka ba kai, dun kaninka ya bi shi bai dauke maka ba kai, dole ne kai, wajibi ne. Saboda haka shi jihadi fardu kifaya ce. Shi yasa hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah shi kada yadda a gare shi, wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yayi hijira daga Makka zuwa Madina, daga kasar Yaman, daga kasar Yaman zuwa Madina. Yana zuwa sai manzon Allah ya ce, halaka ahadun bil Yaman, kana da wani dan uwa a kasar Yaman? Qala abawaya, yace eh, iyayena suna nan dukansu biyu. Qala azina laka, manzon Allah yace sun baka izini kafin kai hijira? Qala la, yace a'a. Qala farji ilayhima fasta'zinhuma, ko ma ka je ka nemi izinin su. Fa in azina laka fajahid, in sun baka izini to ka fito ka yi jihadi, wa illa in basu baka izini ba kuma fa birrahuma, to kai musu biyayya ka zauna. Saboda kaga wannan farilla ce wacce take fardu kifaya ce, ba dole ne akan kowa ba. Saboda ka wannan wajibi ne. Wannan su ne wajajen da ya zama ya dace a nemi izinin iyaye. Sannan abu na gaba shi ne isti'izanun huma fi as-safari fi talabil ilmi, za ka je neman ilimin addini wani gari, ina hukuncin neman izinin iyaye a nan? Shin dole ne ko ba dole ba ne? Malamai suna cewa idan ilimin da shi wannan ɗan zai koya ilimi ne da yake dole ne ya koye shi, sannan kuma ba wanda zai koya mishi a garin da yake, dole sai ya yi tafiya zuwa wani gari kafin ya koyi wannan ilimin, to ya halatta gare shi ya tafi ko da iyayensa ba su ba shi izini ba. Misali, kaf garinsu ba malamin da zai koya masa addini, kaf garin, dole sai ya tafi wani gari kafin ya koyo aqida mai kyau, sallah, azumi da sauransu. To maimakon ya zauna da shi da 'yan garin su dulmiya cikin jahilci su halaka a jahilci, to dole ne a kan shi wajibi ne ya fita ya je ya nemo ilimi, don ya zo ya koyar da mutanensa, shi ma ya aiki bisa ilimi. Amma in ya zamana ilimi ne na mustahabi ne, ba dole sai ya yi ba. Misali, zai je karatun likitanci a wani gari, ko zai je karatun lauya a wani gari, ko zai je karatun wani abu wanda yake ba dole ne shi a kansa ba, sai ya yi ba, to wajibi ne a kan shi neman izinin iyayensa. In ba su ba shi izini ba kuma dole ya haƙura, wannan wajibi ne, dole ya haƙura. Saboda haka wannan shi ne abu na gaba, shi ne almasail almutaalliqa bi da'ati alwalidain, mas'alolin da suke da alaka da biyayya ga iyaye. Abu na farko shi ne idza amara bi ma'siyatin, idan sun yi umarni sun umarci da abin da yake akwai sabon Allah a ciki, to haramun ne a gare shi ya musu biyayya. Sai dai ko da an ce karka yi musu biyayya, to kuma ba a ce ka faɗa musu bakar magana ba. Allah ya ce wa wasaidil insana bi walidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kaga Allah ya ce mun yi wasiya ga dan adam ya kyautata ma iyayensa. Allah ya ce idan suka yi maka umarni suka nemi su tilasta ka, dole sai ka yi mun tarayya akan abinda baka da ilimi akai, to karka yi musu biyayya. A suratul luqman ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu. To kaga wannan ayan tana nuna mana idan iyaye sun maka biyayya akan abin da yake sabon Allah ba za ka yi musu biyayya ba, amma Allah ya ce duk da haka wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, ka zauna lafiya da su a duniya, kar a babin rayuwar duniya ka ciyar da su ka shayar da su ka tufatantar da su, dole ne kai. Amma sun ce ka bar musulunci, sun ce ka bar sunna, sun ce ka bar aqidan ka mai kyau, ka dawo shirka ko bid'a ko wani abu makamancin haka, to wannan haramun ne kai musu biyayya, haramun ne, saboda ka'idan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Wannan hadisi ne mashhuri sananne a wajen mu, kowa ya sani duk abin da yake na sabon Allah ne mahalici, to ba a yi ma wani mahaluki biyayya akai. Sannan a saboda ka duk abin da yake ya zama daidai da ya dace da sabon Allah, to koda iyaye sun ce ai wannan haramun ne akai, domin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake a gaba sama da biyayya ga iyaye, sama da biyayya ga iyaye, illa iyaka kamar da muka ji ana so ka kyautata musu lafazi, domin yana daga cikin matsalolinmu musamman mu matasa yanzu. Ustazu in ya je makaranta ya sauke alqur'ani, ya iya tafsiri, ya iya umlatul ahkami, ya san karatu, to in ya dawo gida sai ga babansa bai iya hada baki ba, ko ya ga mahaifiyarsa wannan ko hada baki ba ta iya ba, sai ta zama abu wulakantawa a wajensa, ya wulakanta ta, ya tozalta ta, saboda yana ganin bata iya hada baki ba. Ita ko uwa ko uba in za su yi maka addu'a Allah ya karba, ba buƙatar sai sun jawo ayatul kursi ko ismullahil azam ko wani dogon addu'a, a'a abun mai sauki ne, Allah ga ɗana ka yi mishi albarka shikenan, wallahi ta kama ka wannan ɗan Allah wadarinka shikenan ta kama ka, eh ba buƙatar wani dogon jawabi, ba buƙatar dogon bayani. Saboda haka idan iyaye sun yi umarni akan abin da yake na sabon Allah ne, to ba za a yi musu a biyayya ba, amma kuma ba za a faɗa musu mummunar magana ba, koda kuwa sun wato ainihin yi umarni akan abin da yake sabon Allah. Misali abu na gaba shine idan iyaye sun yi umarni akan abin da yake, idan ɗan ya yi to zai jawo masa wata cuta a rayuwarsa ko a lafiyarsa, to haram ne a gare shi ya yi biyayya, ba dole ba ne. Misali uba sai ce ma ɗa, sunkuya a jera maka buhun shinkafa ko buhun masara guda uku a bayanka, kuma ya san in ya ɗauka zai ja masa wata matsala, ko ya karya masa ƙashin baya, ko ya karya masa ƙafa, ko wani abu makamancin haka, to wannan ba zai mishi biyayya ba. Don ma Allah ce wa yi wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ku jefa kanku a cikin halaka. Amma kamar yadda na faɗa muku, idan uba ya yi maɗa umarni akan abin da in ya yi ba zai cutu ba koda akwai wahala, to dole ne akan shi ya yi biyayya, wannan wajibi ne, dole ne. Amma in ya zamana abin akwai cutarwa, to Allah ya wajabta masa ya kiyaye kansa, ya kiyaye lafiyarsa, ya kiyaye ransa, haka nan ba zai biyayya ba, a nan ba zai biyayya ba. Sannan abu na gaba shine mu sani cewa shi biyayya ma iyaye umarni ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ba zaɓi ne aka ba ma mutum in ya ga dama ya yi, in bai ga dama bai bari, wannan wajibi ne, wannan dole ne, wasiyya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na gaba shine hal yuti'u walidayhi fi talaqi zawjatihi, mutum yana zaune da iyalin shi sai mamansa ta ce ka sake ta, shin zai yi musu biyayya ko ba zai biyayya ba? Malamai sun kasu kashi biyu, wasu suka ce zai yi biyayya, dalilinsu shine hadisin da al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito da Imam Tirmidhi, Abdullahi dan Umar Allah shi kare da a gare shi yace kana tahti imra'atu wa kuntu uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha na auri wata mata ina santa baba na Umar kuma baya santa fa qala li sai yace da ni talliqha saketa fa abaitu sai na kin saketa fa ta Umar annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalika sai Umar ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abdullahi yayi aure na ga matan da ya aura bata mun ba na ce saketa kuma ya ke saketa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya Abdullah ibn Umar qalliq imra'ataka wa ati' abaka saki matarka kai ma baban ka biyayya saboda ka saketa to sai wasu daga cikin malamai suka ce wannan hadisin dalili ne akan cewa idan uba yayi umarni mada ya saki matarsa koda yana son ta suna zaune lafiya lau to dole ne akan shi saki ta wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan ba dole bane idan uba ko uwa suka yi umarni mada cewa saki matarka suka ce wannan ba dole bane sai dai in sun yi bayanin menene dalilin da yasa kuka ce in saki matata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya mishi rahama kamar yanda yazo a cikin Majmu'ul Fatawa aka tambaye shi ar-rajulun mutazawwijin wa lahu auladu mutun ne yana da mata da yaya wa walidatuhu takrahu az-zawja mahaifiyarsa kuma ba ta son matar sannan ga kuma yaya gare shi wato shiru alaihi bi talaqiha tana ta ce masa ka saki matar nan ka rabu da ita ka sake ta hal yajuzu lahu an al yajuzu lahu talaquha ya dace ya sake ta fa ajaba sai ibnu taymiya yace la yahillu lahu an yutalliqaha liqawli ummihi baya halatta gare shi ya sake ta saboda maganar mahaifiyarsa kawai bal alayhi an yabirra ummuhu wa laysa tatliqu imra'atihi min dirriha Ibn Taymiyyah yace abinda Allah ya wajabta masa shine biyayya wa mahaifiyarsa sakin matarsa kuma baya daga cikin biyayya wa mahaifiyarsa din ba ta da hurumi a wannan fanni ba ta da hurumi akai saboda haka sakin matarsa baya cikin biyayya gare ta fa madamal walidani lam yadhkura sababan shar'iyyan yujibu an yufariqaha fala yalzamuhu an yutalliqaha matukar iyayen da suka ce ya saki wannan matar tasa ba su kawo wani gamsasshen dalili na shari'a wanda zai wajabta mishi ya sake ta ba to ba dole bane akan shi domin in sun kawo dalili na shari'a ka ai koda ba su ne suka umarce ka ba dole ne ka sake ta kamar misali kana da mata kana son ta sosai amma kuma tana mu'amala da wasu maza a waje kuma ta ki daina kaga wannan ai koda iyaye ba su baka umarni ba kai dole ne ma ka sake ta wajibi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin cewa na daga cikin mutanen da wato Allah ba zai musu kallon rahama ba dan tashin alkiyama shine mutumin da karkashin sa ma'ana yana rike da igiyar auren matar da bata tunkude hannun manemi ma'ana in mutun yazo yace gani sai da ce gani ni ma ba ruwanta kuma bai sake ta ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ibadan sa duk ibadan da yayi tana daito tsakanin sama da kasa har sai ya rabu da wannan matar kaga kenan ashe in akwai dalili na shari'a to koda ba da umarnin iyaye ba zaka sake ta amma in babu dalili na shari'a to wannan ba dole bane Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama yake cewa idza talaba al-abu min waladihi an yuqalliqa zawjatahu fala yaqulu min halayn idan uba ya nema dan sa ya saki matarsa to dole ɗayan biyu ya faru na farko yace an yubayyana al-walidu sababan shar'iyyan yaqtadi talaqaha wa firaqaha uba yayi bayani ma dan sa me yasa ga wani dalili na shari'a wanda ya zama dole ka saki matan nan dole ka rabu da ita mithla an yaqulu misali yace talliq zawjataka li annaha maribatun fi akhlaqiha fa hiya taf'alu kadha wa kadha yace saki matan kan saboda miyagun dabi'unta tana kaza tana kaza tana bin maza tana tara mata a gida tana wane ne tana kaza tana kaza fa fi hadhihi alhal yujibu walidahu wa yutalliquha to anan dole ne ya amsa kiran mahaifinsa ya sake ta li anna talaqaha laysa li hawan fi nafsi alwalid walakin himayatan li firash ibni kaga nan dalilin da yasa uban yace ka saki matar ba wai saboda kawai son zuciyar sa bane a'a dan ya kiyaye mutuncin dan sa dan ya kiyaye madan sa mutuncin sa dan duk abin da ya taba mutuncin dan ka kai ma dai dawo kanka sai dawo gare ka yace abu na biyu shine an ya qulal walidu lil waladi uba yace da dan sa talliq zawjataka saki matanka li anna libna yuhibbuha saboda yaga yadda dan yake son matar fa yagharu al abu ala mahabbati waladihi laha wal ummu aktharu ghiratan sai uban yayi kishi akan yadda yaga dan nan na son matar sa ko mahaifiya saboda ita ce dama mafi girman wacce za ta yi kishi tayi kishi saboda yadda dan ke son matar sa fa fi hadhihi al hal la yalzamu al ibnu an yutalliqa zawjatahu nan bai zama dole da ya saki matarsa ba walakin yudari walidahu aw ummuhu wa yubqi zawjata wa yata'allafuhuma abinda zai shine yayi kokarin gamsar da iyayensa ya rike matarsa yayi kokarin gamsar da iyayensa akan yana son ta yana kaunata kuma ba laifi bane dan ya so ta ya kaunace ta ba laifi bane wa yuqni'uhuma bil kalamil layyin hatta yaqtani'a ya fada musu maganganu masu taushi masu laushi har su ji sun gamsu sun yadda khassatan idha kanat az-zawjatu mustaqimatan fi diniha wa khuluqiha musamman idan matar tana da addini da dabi'u kyawawa to nan kaga dama manzo Allah ya ce alayka bi zati ad-dini wal khuluqi zabin manzo Allah ne ce in ka tashi neman mata aure ka neman mai addini da dabi'u to ka samu mai addini da dabi'u ka cika shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai iyaye suka ce rabu da ita kaga shawaran manzo Allah kuma yana gaba babu kuma wani hujja ko wani dalili in an samu hujja gamsashe wannan wajibi ne kamar inda na ambata ba ma dole ne sai su suka baka izini ba eh an ce maka matar ka tana bin maza sai ka jira babanka ya ce ka sake ta ai ba sai ka jira ba saboda me ta cancanci haka ta cancanci haka amma kawai saboda batakila uwa tana kishi da mata dan yanzu zaka ga a matsaloli da yawa da yake wakana tsakanin musamman ƴan mata sabbin aure da iyayen mazajen su ita ƴan in da ta tawo zaka tawo da rashin kunya tun daga farko haka zo a mara kunya dan shi yasa la ga duk wani suna na bala'i da wani karin magana na masifa na mata to ya kare akan uwar miji ka ji an ce wai a ce wai ta yana fi ga wai uwar miji ta zama kaza saboda tsiya ta haifa dan ta raine shi ta kula da shi sai da ya zama zangade dan saurayi ke ganshi kina son shi wai ta zama kaza maimakon ki daura hannu akai ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina gayyatar jama'a yi kuwa ku zo ku ta yana fi ga mu fiye da da kuma dan ta nan kina aure ta gona kuskure ne ka ce sunan uwar miji ulsa ko typhoid ko tashin hankali ko wane ne ko wane ne kaga wannan sunan ke ma zai aiki kan mahaifiyarki dan ke ma ita ma uwar mijin wata ne ba haka bane ita ma uwar mijin wata ne saboda haka ita ma mahaifinki za ta karbi sunan tashin hankali typhoid da ulsa kenan to kaga matsalan farko matsala ta biyu kuma ita ce ya zamana su kuma iyayen ita uwar watakila matsalan ya dinga faduwa daga wajenta ta hanyar sa ido da lura akan abin da ke kai komo tsakanin danta da matarsa in ya so mu matarsa zani ka ce me yasa ka dinga sabin mana ya kamata bai yi daidai ba ka je ka so mata zani mai tsada irin wannan 30,000 bayan ga ire-iren su ana sayarwa sak 13,000 ka sa ido akai to wannan shi ma kaga kuskure to sai kaga ana samun matsaloli babu jituwa tsakanin a uwar miji da kuma ita mata din Allah ya kyauta. To wayannan wasu daga cikin hukunce-hukunce da yake mata mu kawo, duk da akwai hukunce-hukunce da yawa, amma saboda wayannan sun fi muhimmanci za mu takaita akan su insha Allah tabaraka wa ta'ala. Muna da lokaci ko lokaci ya kare? Sauran minti uku. To maimakon mu zo mu tashi, ya kamata mu karanta hadisi daya, ko da bamu fassara shi bamu gama bayanin shi ba, sai mu daura kan shi sati din mai zuwa insha Allah. Babi na biyar, mallam yace babu layyinil kalami li walidayhi. Babin da zai bayani akan ya dace mutum ya zama dole akan shi ya sassauta ya tausasa magana in zai yi magana da iyayensa. Yace haddathana musaddid قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من أي شيء أحبه. ما لديك شيء. حدثنا مسدد يا با محدثي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس. طيسلة ابن مياس يتي كنت مع النجدات ناكسن تيتا لدى النجدات سوني مبيا نجدا ابن عامر الخارج وني دك تشين خوارج هواني سبولاك النجدات wani bangare ne na khawarijawa. Yace fa asabtu dhunuban, sai ina tare da su sai nayi wani zunubi, wasu zunubai da yawa. La araha illa min al-kaba'ir, a waje na wannan zunubin ba komai bane face manya-manyan zunubai, suna daga cikin kaba'irun zunub. Domin na cikin aqidun khawarijawa shine tabbatar da mutum a wutan jahannama lokacin da yayi zunubi. Wannan yace aqidun khawarijawa, cewa in ka musulunta sai kai zunubi, kana yin zunubi to ka fita daga musulunci, kuma zaka dawo ma a wuta. Kaga wannan su sun halaka. Su ko Mu'tazilawa da suka zo sai suka ce in mutun yayi zunubi bayan ya musulunta sai zunubi, suka ce to wai zai zama manzilatun bainal manzilatayn ne, shi ya fita daga musulunci amma kuma bai shiga kafirci ba, saboda haka yana kan boda. Amma kuma sai suka ce wai in an je lahira kuma zai dawo ma a wuta, in ya shiga wuta ba fitowa. Amma dai shi ba musulmi bane, shi ba kafiri bane, amma dai a wuta khalli na fiha abada ne shi. Kaga dai duka dai an koma khawarijawan kenan, an koma can. Yace fa zakaltu zalika li ibn Umar, sai na tambayi Abdullahi dan Umar nace da shi ga wasu zunubai nan nayi a waje na, waɗannan manya-manyan zunubai ne. Qala ma hiya, sai yace su wayannan zunubai ne, faɗa mun su. Qultu, sai nace kaza wa kaza, sai ya ce zunubi kaza da kaza da kaza da kaza. Qala, sai ya ce laysat hadhihi min al-kaba'ir, ai wannan zunuban da ka lissafa su ba su cikin manyan laifuffuka. Hunna tis'un, manyan laifuffuka guda tara ne. Al-ishraku billah, na farko shine yi ma Allah tarayya, sannan na biyu shine qatlu nisma, kisan kai, ka kashe mutum ba tare da haƙƙi ba. Wal firaru min az-zahf, da gudu a lokacin yaƙi. Sannan wa qadhful muhsana, da yin kazafi maka wato katangaggiyar mace kamilalliya. Wa aklu riba, da cin riba. Wa aklu malin yatimi, da cin dukiyar maraya. Wa ilhadu fil masjidi, da wuce iyaka a cikin masallacin Allah mai alfarma wallazi yastaskhir da wanda yake izgili ma wato mutane da izgili ma addinin Allah wa bukaul walidaini min al'uquqi da kuma ka bari iyayenka su yi kuka saboda ka tozalta haƙƙin su qala ibn umar yace sai ibn umar yace dani abdullahi ibn umar sai yace dani atafraqul jann atafraqu min an-nari kana tsoron wuta kana so ka tsira daga wuta watu dukhalal ja wa tuhibbu an tudkhala al-janna kana so a shigar da kai aljanna abdullahi ibn umar ya tambayi wannan mutumin yace da gaske kana tsoron wuta kuma kana son in an je lahira ka shiga aljanna qultu i wallah sai yace eh wallahi ina so in an je lahira in zama cikin wadanda za su tsira daga wuta su shiga aljanna qala sai yace ahayyun walidaka iyayenka suna rayi qultu sai nace indi ummi yace eh tabbas mahaifiyata tana rayi qala sai abdullahi ibn umar yace fa wallahi na rantsa da allan da ya halice ni law alanta lahal kalama da zaka tauta samu mahaifiyarka magana in zaka yi magana da ita kai magana mai taushi mai dadi mai laushi gare ta wa at'amta hatta'ama ka ciyar da ita abinci ka bata abinci la tadkhulanna aljannata wallahi zaka shiga aljanna majtanabtal kaba'ir matukar ka ne bisanci manyan laifuka matukar ka ne sanci manyan laifuka in ka fada wa mahaifiyarka magana mai dadi ka ciyar da ita abinci wallahi zaka shiga aljanna to jama'a mu tsaya kan wannan hadisin idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu sake maimaita shi mu sake cire fa'idodin da suke ciki sannan mu daura akan hadisin da suke biye da shi insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana in Allah ya kai mu sati mai zuwa kamar yadda dama mun sani wannan rana ta Laraba rana ce da Malam Abdulaziz Ibrahim Al-Misri Allah ya saka mishi da alkhairi yake gabatar da darasi sakamakon haka insha Allah ta'ala daga sati mai zuwa darasin mu zai koma ranar litinin insha Allah ta'ala maimakon ranar Laraba saboda haka mun samu canji a lokacin darusan mu darasin mu nan zai koma ranar litinin tafsirin da muke a can wuntun da ranar litinin insha Allah ta'ala shi kuma zai koma ranar Asabar muna fatan Allah ya sa canjin ya zama mana canji na alkhairi Allah ya sa mana albarka rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amin.